Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu da ga komai. Yanzu a safiyar yau Lahadi, ma'aikatar rundunar sojan Amurka tana ci gaba da binciken matukan jirgin ruwa guda 7 da suka bace biyo bayan lalacewar jirgin ruwan sojojin Amurka yayin da ya ci karo da jirgin ruwa na 'yan kasuwa da ya jigilan kayan kwantena a Japan. Jirgin ruwan yaki na Amurka da wasu Amurkawa da jiragen ruwa na Japan da ma jiragen sama suna taimakawa wurin neman matukan jirgin ruwan da suka bace, a cewar ma'aikatan sojan ruwa na Amurka. A jiya Asabar ne jirgin ruwan yaki mai lalata makamai masu cin dogon zango ya ci karo da wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa wanda girmansa ya ninka na sojojin sau hudu. Jirgin ruwa na 'yan kasuwan na kasar Philippines yana daukar nauyi na ton 29,000 kuma yana da tsawon mita 222, yayin da jirgin ruwan sojin Amurkan yake daukar nauyi na ton 8,315, kana yana da tsawon mita 154. A cewar ma'aikatan rundunar sojin Amurka, hadarin ya lalata wasu muhimman wurare guda biyu na matukan jirgin. Daga bisani, jirgin ya koma a gabar teku na yankin Yokosuka na kasar Japan. Sai dai ambaliya ta afka wa bangarori daban da dama na cikin jirgin, inji ma'aikatan sojin Amurka. Dubban masu zanga-zanga sun yi maci a jiya Asabar a birnin Madrid, suna kira ga gwamnatin Spain ta cika alƙawarin da ta yi na karɓan 'yan gudun hijira. Spain ta yi alƙawarin karɓan 'yan gudun hijira 17,300 daga ƙasashe da yake ɗaiɗaita, kamar Siriya, Iraki da Libya, ta ba su matsuguni a cikin ƙasar a matsayin gudunmuwarta na magance ƙalubalolin bakin haure da nahiyar Turai take huskanta. Ƙungiyar Amnesty International ta ce Spain ta karɓi 'yan gudun hijira 1,304, wanda ya yi kashi 10 cikin 100 na alƙawarin da ta yi. Kazalika ake samun irin haka a faɗin Turai, inda ƙasashen suka karɓi 'yan gudun hijira ƙasa da abin da suka yi alƙawari wa hukumar zantarwar ƙungiyar tarayyar Turai. Ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da suka shirya wannan zanga-zanga, ciki har da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, suna wannan kira ce kafin ranar 'yan gudun hijira ta duniya da zai zo a ranar Talata mai zuwa. A shekarar 2015, hukumar zartarwar tarayyar Turai ta ƙayyade wa'adi zuwa watan Satumban wannan shekara ta 2017 za ta ba da matsuguni ga 'yan gudun hijira 160,000 a duk faɗin Turai. Sai dai daga bisani an rage wannan adadin zuwa 98,000 bayan an gano yawan 'yan gudun hijira da suka cancanci wannan taimakon sun yi ƙasa da adadin da abinda ake tunani da farko. Yanzu a farkon wannan watan Yuni an baiwa masu neman mafaka matsuguni da suka kai 21,000 a cikin nahiyar Turai. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin majalisa na ɓangaren jam'iyyar Republican da aka harbe shi a wani hari da aka kai masa ya fara nuna alamun samun sauki, a cewar jami'an asibiti a jiya Asabar. Dan majalisa Steve Scalise, shugaba ne na majalisar wakilai a ɓangaren jam'iyyar Republican, an yi masa tiyata a jiya Asabar, a cewar jami'an asibitin na ƙasa a birnin, wato a babban birnin ƙasar Washington DC kenan, wanda ke nuna ana yana samun lafiya, inda ake masa jinyan wanda aka kashe asibiti tun ranar Laraba bayan an kai masa hari a wani wurin wasan ƙwallon gora da ke kusa da jihar Virginia. A cewar wata sanarwa da babban asibitin mai zaman kansa a nan Washington, Scales na samun sauki fiye da lokacin da aka kawo shi. A shekaran jiya Juma'a, wani babban likita na asibitin ya ce Scales mai shekaru 51 ya kai gab da mutuwa a lokacin da aka kawo shi asibitin saboda wato yawan jini da ya fita daga jikinsa. Bayan tiyata da aka yi masa a jiya Asabar da ba a yi ƙarin bayani akan wannan tiyatar ba, ya nuna samun sauki, inji sanarwar asibitin. Sanarwar asibitin ta ci gaba da cewar yana ya fara farfadowa har ma ya fara magana da iyalansa da ma abokan arziki da suke zuwa ganinsa. Akalla mutane 5 ne aka kashe, kana wasu 12 suka ji rauni a jiya Asabar a wata zazzafar fada da ta kaure tsakanin dakarun Somalia da mayakan kungiyar Al-Shabab a yankin Bakool da ke kudu maso yammacin Somalia, a cewar jami'ai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba sakamakon zaben majalisar dokokin kasar Faransa ne da aka gabatar cikin satin da ta gabata. Kuma yanzu haka ake ci gaba da wannan zaben. Kuma na tattauna ne da takwaran aikin mu dake kasar Faransa, Abba Sadiq, akan wannan zaben. Musamman ganin yadda jam'iyyar shugaban kasa ke bukatar rinjaye. Na kuma fara tambayan sa ne, ko me yasa jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron take sabuwa ce amma kuma ta lashe kujeri mafi rinjaye?
To abu biyu za a iya bada. Na farko shi kwarin jinin da Macron kin yayi, ka san anan mutane in suka zaɓi shugaba suna neman bashi kuma majalisa don ya yi iko don ya sa abubuwan da ake. Duk zaɓin da aka yi Faransa, shugaba da ya ce ana taimakon shi da majalisa saboda ba a so a bayan an zaɓe shi kuma ya kasa sa abin alkawarin da ya yi. Na farko. Na biyu kuma kasan mutanen Emmanuel Macron kin sabbin mutane ne wanda ba su taɓa siyasa ba, mafi yawa cikinsu ba 'yan siyasa ba ne. To da yake 'yan siyasa wanda suka yi siyasa a da ba su yi abin a zo a gani ba, mutane suna neman canji. Neman canjin nan shi ne ya sa mutane suka zaɓi wanda suka zamanto sabi ne don a ga su ma yanda za su kama lindayi, tunda wanda aka zaɓa kullum ba su kawo biyan bukata ba.
To wani abu kuma shi ne a zaɓen shugaban ƙasa da aka yi da jam'iyyar Republican da Front National na Marine Le Pen su ne suka buga. Amma kuma maimakon a ga jam'iyyanta ta zo na biyu, sai gashi ma ba na biyu ba na uku ba. Shi kuma me kake jiya kawo haka?
Haka ne, saboda su mutanen Marine Le Pen kin ba su hoto suka yi zaɓe ba, sun yi kaman watsi da harkan. Ana zato kasan da yake cikin mutum 100 mutum 51 ba su hoto suka yi zaɓe ba. A nan ba a taɓa gani ba irin wannan mutane da ba su hoto suka yi zaɓe ba, mutane sun shiga harkokin da wasu. Ana zato cikin mutanen da ba su hoto suka yi zaɓe na mafi yawa mutanen Front National na Marine Le Pen ne ba su hoto suka yi zaɓe ba, kuma sauran kuma 'yan Republican. Shi ne ya sa su wannan wanda suka samu kuri'a yawa a lokacin zaɓen shugaba. Marine Le Pen ana zato kaman kuri'a 2 million ta yi asara in ka tsoke abin da ta samu a lokacin shugaban ƙasa da a lokacin zaɓen majalisa, wajen 1.5 million ne mutane wanda ba su hoto suka mata zaɓe ba, saboda mutanenta ba su hoto suka yi zaɓe ba. Su ma 'yan Republican su ma haka ne. To da yake kuma sauran kaman ɗan socialist, su mafi yawan mutanen socialist saura sun ji hama 'yan Macron kura, mafi yawan Republican na Francois Fillon su ma sun ji hama Macron, sai ya zama to kaga fatin nan duka abinda suka samu a lokacin shugaba ba su same shi ba a lokacin zaben majalisa.
To amma abin mutane za su yi mamakin jin cewa har yanzu ba a kammala wannan zaben ba, domin yau ma ana wani zaben kuma na 'yan majalisar ne. Shi kuma ya wannan yake?
Yau za a yi zaɓen raba gardama, tunda kamar yadda na faɗi maka akwai inda kujeran da ba a bada ba, inda mutum biyu suka takara cikin kaman mutum 20 sun zo sun yi takara farko mutum biyu suka samu nasara zuwa to ne rawar lalladi za a rogarama tsakanin mutanen nan biyu da suka zo amma mafi yawa mutanen Malam Emmanuel Macron kin su ne za aka zato za su lashe zabe yau saboda an ka doki inda aka jawo urwa hudu uku sune a gaba jaha uku sune a gaba cikin jaha hudu inda aka jawo urwa
to amma abba wannan zaben na yau da ake yi ko an yi ko ba yi ba ai jami'ar shugaba Macron ta gama lashe zaben ko akwai wani abu ne da zai iya kawo mata cikas
haka ne na shi malam shugaba
Macron
bai zato ba zaben da muke cikin yi yanzu an da ake ciki yanzu haka a ranar yau zai sake wani abu saboda in ka doki inda ake zaben raba gardama ma ko ina sune gaba kuma suna nesa tsakanin nan Macron din da wanda yake bi mishi akwai nisa ba a gaba yadda abun zai juye shi wanda ba na Macron din ba yake saboda haka ne ka san nan tunda majalisa kujera 557 ne in mutum ya samu kujera 289 ana kenan ya lashe zabe amma shi Macron fatin nashi zai samu kujera zuwa ana zato har 450 kenan ba ma sai ya nemi wani taimako daga wani party ba ko wani abu yana da kobi yana da gwamnati yana da majalisa abinda mutane suke tsoro ma yanzu har yaje ya zamanto mulkin kama kariya yanzu nan kasar Faransa ko da yake ba a samu yin shi ba da yake yana da komi yana da majalisa yana da iko ana mutane da suna dan dadi dari ko zai samu wani mulkin kama kariya yanzu nan amma ba ya tsammani irin wannan abu zai faru
abu to ya fitowan jama'a suke idan kwatanta wannan zaben da na shugaban kasa
wannan shine abin da rura mutane da yawa ba su huto ba saboda an ka doki wanda ya kamata su je qur'a cikin dari ana iya cewa hudu kullun suka huto mutum wajen biyar haka ba su huto ba suka je qur'a saboda wannan shine abun da ya dan lalata za a iya cewa kulliyar da aka yi
to amma me kake jin ya kawo haka
saboda ka san an dade ana zabe ba dade da aka huto daga zaben shugaba ba kan ai zaben shugaba kuma an yi premier wanda ake cewa Republicans ni premier socialist ni premier ana zato mutane kaman sun gaji ne da wannan zuwa zabe da wannan harkar siyasa kuma ka san anan kasar Faransa shi zaben shugaba shine zabe mai karfi majalisa ba maida ta wata babbar hukuma ba yana wa wannan biyun abu biyun in kaga masu yasa mutane jiya ba su huto suka ji hakura ba
to kuma zabe ya tahi ba matsala ba wani miskila tunda na shugaban kasa ma ba samu matsala balle na abin nan ko ko an samu wani rashin
ba a samu wata musulla haka ba ba a samu musulla haka ba iya ci ko guda musulla ba a samu ba amma akwai abun mamaki da yawa da ba abin nan ya bada saboda ka san da yake kamar shi Emmanuel Macron ya huto an huto an zabe shi ba a san shi ba wani mutumin siyasa bane to cikin an majalisar da yawa da aka zaba ma mutane wanda ba a taba sani bane wanda ba su taba siyasa ba da yawa suka ci nasara kuma abu guda yanda ya bada mamaki shine mutane wanda a da sun zama ɗan majalisa sun an sunan su ya huto haka duka an lashe su duka sun sha kai a wannan zabe kaman in ka dauki Party Socialist babban Party Socialist shi Jean-Christophe Cambadélis shine shugaban Party Socialist shi da kashi ya sha kai kuma akwai manyan ministeri kamar Elizabeth Gugu kamar mutane na su Republican kin ma mutane da yawa wanda ba a taba tsammani ba suna iya shan kai su ma sun sha kai wannan shine abin da ya bar mamaki amma ba wani abu da aka huto aka yi wani magudi ba kamar yadda ake yi a wasu wuri ba samu wannan matsala anan ba
to baya ga ita jami'ar Macron aba ka iya lissawa wannan ko kuma ka iya ba mu su daki daga wannan jami'a zuwa waccan jami'a
haka ne ina da sakamako
yawa
a shi jami'a le republican ta Emmanuel Macron ana zato kaman cikin kashi 100 ta lashe kashi 33 haka bayan ta kuma mai zuwa shine le republican shine na François Hollande na ana François Fillon wanda ya sha kai to su sun ana cikin dari kaman ana ga sun samu kaman 20 kuma na uku abin mamaki shine Front National na Marine Le Pen su kuma cikin dari sun samu kaman 14 haka bayan su kuma sai La France Insoumise ta Jean-Luc Mélenchon su ne suka kaman suna da ana zato kaman cikin dari sun samu 11 to kuma bayan shi sai socialist sun sha babban kai ana zato su da wanda suke tare da su wanda suka gama guya da su basu huce cikin 100 ba basu huce abu 10 ba kuma sai aka sauko kasa zuwa kaman party communist wanda cikin 100 su sun samu kaman 3 kuma da sauran mutane wanda suka samu karana kaga abinda sakamakon kabara lalle shi la republic en marche ta makuran da bata huce shekara guda da aka gigisa ba ita ta ana zato cikin kamar dan majalisa da yake na ɗan majalisa 577 ke da kai za su lashe zuwa kaman 400 haka ko 450 ake zato bayan su kuma su ɗan republican kin ana ga kaman za su samu ko 70 ko 100 haka to sau su socialist ba su huce kaman 35 kaga lalle abun an samu girgiza kaman yadda aka samu girgiza lokacin zaben shugaban kasa
to me zaka ce idan ka kwatanta zaben ɗan majalisan wannan zaben ɗan majalisan da wanda ya gabace shi na shekarun baya me zaka ce an samu bambanci
eh bambanci sosai saboda da kaman na farko mutane basu huto ba da mutane suna hutuwa su yi zabe kaman wancan zabe da aka yi na wanda ya wuce 1912 shi mutane kaman 50 cikin 100 mutane kaman 58 suka huto suka yi zabe kaga wannan karo kuma mutane 40 cikin 100 mutum 41 kurin suka huto suka yi zabe to kaga wannan shine na farko na biyu kuma mahi yawa wanda za su tahi majalisar nan ba su taba harkar siyasa ba na farko ne koyo ne ma za su yi za a iya ja sun dauki shekara guda ko biyu na koyon harkar siyasa wannan shi ma babban abu ne na uku kuma abin da ya bada mamaki ka san da su ɗan socialist su ne suke tsakanin suke raba to yanzu sai aka samu sabuwar party wannan la republic amma shi wanda ta huto ta lashe abu gaba ɗaya shi ma wannan lalle abin bambanci ne kuma akwai abu na uku da ake iya cewa kaga da a nan kasar Faransa majalisa kaman mutane da yawa ba su ga majalisa ka mutane irin nasu irin su to bana wannan zaben da aka yi mutum da yawa kaga wasu wanda suka huto daga kasashen Afrika wasu wanda suka huto daga kasashen Laraba sun samu su zama dafita abinda da ba a taba gani ba anan kasar Faransa da an ka dauki majalisa cikin mutum 455 kin nan bai wuce mutum 10 ko 15 wanda bakin mutum ko wani ko balarabe su ma wannan kaman wanda suka huto da kasashe kaman Mayotte wanda kasar Faransa ne ko Guadeloupe ko wani Martinique haka
amma wannan karan fa
a wannan karan mutane da yawa sun fito mutum da yawa wanda la republic en marche ana iya cewa lalle ta dauki mutane da yawa wanda badagan mutane wanda laraba ne kuma ta dauki mutane da yawa wanda su ba siyasa ba sana'a su bace kaman kana iya samu wani lauya wani wani manomi so da ba ka samu wani manomi a cikin majalisa amma ta dauki manomi ta dauki lauya ta dauki kuma kwarar hula mutum da yawa kwarar hula rabi ma wanda za su sai majalisa ana iya cewa a sunan republic en marche kwarar hula ne ba yan siyasa ba ne
kuma duk sun yi nasara
za su ana zato za su yi nasara tun da karo biyu ne ake yi
sai dai har yau din nan ana ci gaba da wannan zaben amma kuma abin da za mu iya kawo muku kenan a madadin takwaran aikinmu Abba Sadiq wannan jarida da ke kasar Faransa din sai Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Masu sauraro ku rika kasancewa tare da sashin Hausa na Muryar Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan Amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci.
Amerika yadda na fahimta harkar kasuwancin su take business din ba zai zama maka da wani wahala ba.
Kimiyya da fasaha.
We spend a lot of time on our mobile devices these days.
Siyasar cikin gida da ta waje.
My job is to represent the United States of America.
Hukumar leken asirin Amurka ta gingance akan cewa ƙasar Russia ta kormata sakonnin email.
Kiwon lafiya da yanayi
ta biyu kuma nan Amurka kasar da ta fi kowace kwarewa a fannin kiwon lafiya a duniya
da ma yanayi
yanzu ne da sarkan kara ta gama zuba a nan yankin birnin Washington DC abin da ya rage shine yadda za a fara kwashe ta
zamantakewa da fafutuka
ya kamata yan sanda su shiga cikin jama'a
al'adun gargajiya
this is
kai har da ma abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta Hollywood.
One of them's a preacher. People might pay good money to have him come.
Sai ku kasance tare da sashin Hausa na muryar Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi domin jin shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Zafi gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahoton mu na musamman a yi sauraro lafiya.
A duk shekara rayuka da dama ne make salwanta a Najeriya sanadiyar rikicin da ake samu tsakanin Fulani makiya da kuma manoma a wasu sassan kasar. Wannan batu ne ma kuma ya sa yanzu haka wasu jihohin kasar da suka hada Ekiti da Benue kafa dokar hana kiwo batun da koyi su mu ja cece kuce kuma ba ma kammala cece kucin wannan doka na jihohin Ekiti da Benue ba sai kai ga wata sabuwa. Inda jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar da ita ma ke fama da wannan matsala ta yunkuro inda gwamnan jihar Architect Dare Dison Isiyaku ya aike wa 'yan majalisar dokokin jihar kudirin kafa dokar hana kiwo a jihar. To sai dai wasu na ganin wannan doka ka iya saba a kundin tsarin mulkin kasar yayin da wasu kuma ke ganin wannan mataki da wasu jihohi ke dauka yayi daidai. Dokar dai za ta ma hana makiyayi kiwo ne a fili. Kuma duk wani bafulatani ne makiyayi da zai shiga jihar sai ko an tantance shi. Mr. Silvanus Giwa da ke zama hadimin gwamnan jihar Taraba kan hakokin yara labarai. Ya ko bane dalilan su ne dauka wannan mataki a yanzu
in ka bi magana nan akwai damuwa sosai a kasa damun san Fulani da da sanda ne da radio amma yanzu wasu fulani ma suna yawo da AK-47 gwamnati na so da ajiye shanu kan nan mawuri don yanzu Najeriya ba ka wani da bane garuka na girma ba wanda zai yarda wani shanu ya shiga masa gona siyasa ana ce a yi ranci
kamar dai harimin gwamnan shi ma wani tsohon jami'in tsaro malam Mara ne yo na maganin fa akwai bukatar daukar wannan mataki
ka san ita gwamnati hukuma ce ai duk abin da gwamnati take son yi za ta iya yanzu kamar mu da muka je Mambila mun je Gembu idan ka je Gembu ai renti ne in ka je Gembu gaskiya ne akwai wurare da aka kebe musamman kowane makiyayi kowane mai saniya yana da wurin kiwon su shanun sa ba sa zuwa ko ina kaga a takaice ai ajiya tara kuma akwai irin wannan renti din a Gembu to amma akwai wadansu wurare da muke matse kamar nan wuraren tsakanin mu su Jalingo nan Iware haka Mayo Raleo inda na sani samar da wannan renti din in har hukuma tana so wallahi za ta iya yi tunda hukuma ce
ka yanzu ma dai tuni godirin ya tsalake karatu ne biyu a majalisar dokokin jihar Taraba inda kakakin majalisar dokokin jihar Mr. Abel Peter Dia ke cewa suna goyon bayan wannan doka 100%.
The intention is to also reduce this constant clash between farmers and hustlers.
Mu a ganin mu wannan doka fa alheri ne domin ba ga rage tashi-tashin hankulan da ake samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma su ma 'yan masu shanu zai taimaka musu tunda za a keɓe suna wuri guda kamar yadda ake yi a ƙasashen da aka ci gaba a cewar kakakin majalisar dokokin jihar Taraba. To sai dai kuma a nasu ɓangaren ƙungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya na ma dai ganin waɗannan jihohi sun riga malam masallaci Sahabi Mahmud Tukur da ke ma zama shugaban kungiyar Fulani ta Meti Allah a jihar Taraba ya ce su fa za su ma kalubalanci wannan doka da wasu jihohi ke yi a yanzu.
Ni gaskiya a kullum ana fada sai ina kaman abin in na aka gane ma abin yana ban dariya. Babu yadda za ka yi a lokaci ɗaya a wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku kashe yanzu nan kawai za ka samu guje kashe a ajiye shanu su zauna. Duk Najeriya ba inda ya kai Taraba Fulani. Duk Najeriya ba inda kai Taraba shanukai. Wani yana shanukai 10,000. Shi kaɗai yana shanukai 5,000 3,000 ina filin da za a shemi shi yau ya je zauna za a killace shi wani shi aka yi domin sa amma kawai hakan nan shi ke nan kawai a ce za a killace ba fulata ne a ƙasar nan a Najeriya ne fa dokan ƙasa constitution na Najeriya ta bada ka je duk inda yake so ka yi yawo inda yake so in fa akwai zaman lafiya ka yi zama don dukansu kuma abin nan tabbata nake faɗa wannan magana shi ba fulata ne fa mai son zaman lafiya ne.
Wai ko mai kundin tsarin mulkin ƙasar ke cewa ne barista MB Mustapha wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya.
Wannan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya ba wa ɗan Najeriya 'yanci da dama da zaga Najeriya nan ya garza ya je ko ta ina ya yi kasuwancinsa ya yi zaman ya zauna ya rayu ba tare da tsangwama ba. To kaga kana cewa a killace kaga shi ba Fulatani kenan ka hana shi yin kasuwanci don shi ba Fulatani rayuwarsa gaba ɗaya kiwo ne kuma yau ka ce ka hana shi kiwo anya ka nemi zaman lafiya. Amma ko da an bari ya zama doka a jihar Taraba bai yiwuwa dokan jihar Taraba ta hau ta zauna akan dokar Najeriya.
Masu fashin bage irin su Malam Hudu don ganin kungiyar rundunar adalci a Najeriya ya ce fa dole ne a yi taka zanzan domin kada garin neman gira a rasa ido.
Hanyar na gambe shi ne duk akwai matakai na ba ku ne ba ka ne duk yadda ya saka doka da ta fi aiki a kansa ta samu na bambanci wannan hawawa ba na a bambanci kabila addini siyasa da sauransu sai an kau da shi na kafin ya ɗauki wannan matakai dole kowace da ta yi ta da na ga kuma a gefe da ita hukuma da ɗauki matakai na kusa wannan lamari gaba ɗaya tsaron ma Fulani dukkanin inda ba su zanga kiwo da ainihin maita biyu ɗaya hana manoma kiwo wannan yankin nan gaba ɗaya. Sai su kuma a zanga gefe da ake noma kuma kuma doka ta hau kan su ya ɗauki wannan matakai an sa Allah za ka mutu ji wannan kuma amma in ba haka ba masifa tsakanin manoma da makiya gaskiya zai yi wuyan tsarewa.
Koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da tasiri ko kuma rashin tasirin irin wannan doka da ake neman kafawa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.